Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan rana ta talata inda muke ci gaba da karatu a littafin mu na kitabut tauhid. Wai wannan shine babi na majalisi na 29. Yau 39 afwan, wannan shine karatun mu na 39. Muna fatan Allah Ubangiji ya amsa mana. Wanda littafi yake hannunsu a irin wannan bugu karami, za ku ga shafi ne na nawa a wajenku? Shafi na 50 da nawa? Yau shafi na 65, irin wannan karamin bugu din masu matani shine shafi na 66, 56 dai. 56. Eh? Okay, ni nawa 56. Naka 60. To shikenan dai a takaice wanda yake littafi a hannunsa zai ga babi, babun man ata'a, ko babun man ata'a al-ulama, babi da yake magana cewa duk wanda ya bi malamai, wal umara, ko ya bi wani shugaba, sarki ne, mai sarauta ne, babban mutum ne, ka bi shi, fi tahrimi ma ahallallah, wajen haramta abin da Allah ya ce halal ne. Allah ya halatta abu, wani malami ko wani shugaba ya zo shi kuma ya ce haramun ne, aw tahlil ma haramahu, ko kuma Ubangiji ya haramta abu, wani malami ya zo ce maka halal ne, ko wani shugaba ya ce maka haram ne, bayan Allah kuma ya halatta shi. Domin halatta abin da Allah ya haramta da gangan kafirci ne. Halatta abin da Allah ya haramta kafirci ne, kamar yadda halatta abin da ya haramta kafirci ne. Haramta abin da ya halatta kafirci ne. Ɗayan dudu wanda kai da ganganci ka shiga, ka shiga babin kafirci ga Allah subhanahu wataala. To duk wanda ya haka nan gurin malam bai ce sun kafirce ba, sai Allah ya gaya maka, sai malam ya gaya mana wani abu da zai lazimta cewa mutum kafiri ne. Ai ittakhadhum arbaban min dunillah, kai ka ce mutum ya rike su alloli ne kuma bayan Allah, ba shi kiran ba, mutum ya zama mushriki, mushriki kuma kafiri ne. To kenan yanzu wannan babin malam yana nuna mana dole mu tafi makaranta, dole mu je makaranta mu san menene halal, mu san menene haram. Malamai Allah ya musu albarka, wasu har sun yi littafi da suke ake kiran su alhalalu wal haram, dan a bambance maka abin da yake halal da abin da yake haram. Dole mu karanta Qur'ani, mu san menene Allah ya haramta, dole muke bin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu san abin da ya halatta, mu san abin da ya haramta. Dole muke sauraron karatuttuka mu gane in an ce abu haramun ne me ake nufi da haramcin sa. Malaman fiqhu Allah ya musu albarka, sun mana aiki a wannan babi. To dole ne kai, to duk wanda ya haramta abu balo balo ka bi shi akan haramci, akan halacci, kuma haramun ne, to ka shiga wani karatu mai tsanani. To malam sai ya bude mana da maganan Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas yana tsanani a wannan babin, yana tsanantawa. Wa qala ibnu Abbas, Abdullahi dan Abbas yake cewa radiyallahu an, Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa duka. Abdullahi dan Abbas yake cewa yushiku, wallahi yana daf, ya zo kusa gaf, an yanzila alaikum hijaratun an yunzala an yunzila ay an yanzilu afwan an yanzila alaikum hijaratun minas sama, duwar wazo daga sama su sauko, ko ya zama an yanzila sai zama hijaratun, ko an yunzala alaikum shi ma zama hijaratun, a saukar muku eh, a wajen ku me ne aka ce? An tanzila ko alaikum hijaratun shi ma zai dauke hijaratun din ne, an tanzila zai zo hijaratun. To yana gaf a ce duwar watsu, ruwan duwar watsu sauko muku daga sama, me ake nufi, me yake nufi kenan ya zo gaf a halakar da ku? To menene dalilin da za a halakar? Zai ba mu amsa, yace aqulu, yayanni Abdullahi dan Abbas zan ce muku, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu kaza wa taquluna ku kuma ku ce kala Abu Bakr wa Umar ku ce ai ga abu abinda Abu Bakr ya fara ga abinda Umar ya fara nan gurin Abdullah dan Abbas ba yana nufin fa sayyidina Abu Bakr da Umar suna saba Qur'ani bane suna saba wa sunna bane ba a taba samu sayyidina Abu Bakr ya saba wa hadisi ba ba a taba samu annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ya saba wa aya ba ba a taba samu sayyidina Umar ya saba wa aya ba balle a samu sayyidina Abu Bakr ya saba wa aya ba a taba samu sayyidina Abu Bakr Umar ya saba wa hadisi ba balle ka samu sayyidina Abu Bakr ya watsi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa Abdullahi dan Abbas ya kawo wannan dan yana nuna musu mafi girman mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune waye Abu Bakr da Umar to yana nufin da muqaddara zan zo da wata aya a samu sayyidina Abu Bakr da Umar su saba wa aya to ku yi watsi da nasu ku je ku dauki na Allah subhanahu wataala domin Allah yana gaba da su ko nace muku ga hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku samu sayyidina Abu Bakr hadisin bai zo masa ba sayyidina Umar hadisin bai zo masa ba sai ku samu sun saba wannan hadisin to ku yi watsi da maganar Abu Bakr da Umar ku zo ku kama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ana maganar manzon Allah ba a maganar kowa a duniya kamar yadda ana maganar ubangiji ba a maganar kowa da nace kowa shi ma annabi ya shigo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an ce Allah annabi sararawa yake idan aka ce annabi sayyidina Abu Bakr Umar Usman duk sararawa suke idan aka cire annabi aka ce kuma ga abinda Abu Bakr da Umar da Usman da Ali waɗannan guda hudu din ga abinda suka dunkule suka tafi akai nan kuma babu kowane malami a gaban mu ta wani bangare ta bangaren mu karbi maganar wa'ancan mu da wancan amma za mu girmama wa'ancan zaka ce Allah ya gafarta wa Imam Malik Allah ya ji kan Imam Shafi'i Allah ya gafarta wani maganar su nan ta ci karo da abinda kulafa'ul arba'a suka tafi akai sai mu ajje wacar mu musu addu'a sai muriki wanda yafi to da ka duka nan babi ne na shirka ba a fifita maganar wani akan maganar Allah ko akan maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai malam sai ka mana maganar Ahmad ibn Hanbal duka nan hadisan da ya kawo mana a wannan babin gaba daya duka athar ne duka athar ne sai ya kawo maganar Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal yake cewa ajibtu liqaumin ina mamakin mutane araful isnada sun san hadisi ingantacce ne silsilansa har zuwa manzon Allah sun san wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam wa sihhatahu kuma sun san ya inganta amma yathabuna ila ra'ayi sufyan sai kaga sun dauki ra'ayin sufyan ma'ana sai sufyan yayi wani ijtihadi a wata mas'alan da bai ga hadisin ba shi ku gane maganar fa bai faga hadisin bane yayi ijtihadi sabanin hadisin domin hatta su Imam Malik su Imam Shafi'i su Abu Hanifa su Ahmad ibn Hanbal wallahi hatta su babu inda zaka samu sun saba wa aya da gangan sun saba wa hadisi da gangan face akwai uzuri sai ka samu hadisin bai zo musu ba ko kuma ga hadisin sun san shi amma kai ne yazo maka ta hanya ingantacciya su kuma ta hanyar da yazo bai inganta musu ba a ka'idarsu sai ba su yi aiki da wannan hadisin ba to in ya inganta kai ka samu hanya gangariya ingantacciya to ka ajiye maganar su ka dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai kaga mutane ga hadisi ya inganta amma sai su dauki maganar Sufyan to shi Sufyan ai bai inganta ba hadisin a gurin sa to in ai zo maka ta hanyar da ya inganta wani mujtahidi ya zo maka da shi to sai ka ajiye wacce sai ka dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ya kul sai Ahmad bin Hanbal sai ce karfa amanta ga abinda Allah yake fada falyahdharil ladina yukhalifuna amrihi wallahi wa'anda suke kin bin umarnin annabi ko umarnin Allah wallahi su shiga taitayin su an tusibahum fitnatun karfa fitina ta same su shirka kenan shine azami a fada cikin son zuciya mutum sai ya zama mushriki fitna ana nufin shirka yau yusibahum azabun alim ko kuma a duniya mutum azaba mai radadi ta same shi a lahira ma ya fada cikin azaba saboda kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wajibi ne a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Imam Ahmad yake cewa atadri mal fitna kun san meye fitna din ka san meye fitna sai kamar sun ce a ba mu amsa sai ya ce alfitnatu ashirku, ai fitnan nan ana nufin shirka ne, mutum in bai bi Allah ba zai fada cikin shirka. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, abinda ake tsammani idan mutum ya wurgar da wani zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam, an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg fa yahlika, sai wani abu na zamiya ya fada cikin zuciyarsa, sai ga mutum ya halaka, sai ga mutum ya zama tantirin mushriki saboda saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ka'ida ce, duk waɗanda kaga suna fifita maganganun malamansu akan maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malamansu suna da wasu litattafai da ma litattafan ake kafewa ayi ta daukan addini, ayi ta daukan aqida, ayi ta daukan abubuwa, to sai ka samu wallahi sun fada cikin son zuciya da halaka, sai ka samu mushrikai ne, sai ka samu yan bid'a. Kaga hadisi a cikin Bukhari ingantacce, kaga hadisi a cikin Muwatta ingantacce, kaga Imam Muslim ya kawo hadisi, amma idan malamin su yana da wani kundi, yana da wata magana, sai kaga an fififita wannan maganar akan ta, kaga wannan halaka ce, wannan babbar halaka ce. Mutum yazo ya ce maka yana ganin Allah, da wanda ya ganshi, da wanda ya ga wanda ya ganshi, duka an ba su aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rabon aljannan nan ba fa, irin ta wannan dinnan. Mutum nawa suka ga Annabi, suka ga wanda ya ga Annabi amma yan wuta ne. Amma kai ka zo ka ce da wanda ya ganka, da wanda ya ga wanda ya ganka. Wani ma ce waye wanda ya karbi karantarwan wani, a'a ya karbi karantarwan wani ya yadda da ita amma bai taba yi ba, bai shiga ba, bai yi kaza ba. Kuna ji na wannan magana? Sai ya zo jikin wata ciyawa, sai ya tsuguna ya yi fitsari, sai akuya ta zo ta ci wannan ciyawar, sai aka ɗau akuyar nan aka kai ta mahauta, sai aka yanka, to duk ma wanda ya sayi namanta ya yantu daga wuta zuwa aljanna. Akuyar ma in ka ci namanta ka yantu daga wuta zuwa aljanna. Wanda ya yi fitsarin nan fa, ko wanda ya tsuguna, bai ma fara wannan abar ba, bai shiga ba, ya dai yarda da ita. Fitsarinsa ya taɓa bishiya, bishiyar akuya ta ci, to akuyar aka yanka ta a mahauta, ka sani kai musulmi ne, kai arne ne, kai kafiri ne, kai kirista ne, kai menene, kai ba majuse ne, kai ba maguje ne, in dai ka ci naman akuyan yanzu ka yantu daga wuta. To irin wannan tarkacen malam yake mana magana. Sannan sai ka dawo waɗanda ma aka yi su da ijtihadi, irin su Imam Malik, irin su Imam Shafi'i, sun yi ijtihadat a littafansu. To wani ijtihadin kamar yadda muka faɗa, za ka samu ba su ga hadisi ba ne a kai, Allah ya musu rahama, sai suka gina a kai. To lokacin da karatu ya taho, Allah ya sa malamanka suka bayyana irin wannan, to a lokacin sai ka ajiye na malaminka, sai ka ajiye na mashabar garinku, sai ka ɗauki abin da ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'ancan kuma ba zai rage musu kima ba ko kaɗan. Sai Imam Malik, sai Imam, ba abin da zai rage musu. Dama ba neman darajan ka suke yi ba, darajan Allah suke nema. Shi yasa an taɓa zuwa gurin Imam Malik daga nisan duniya, aka masa tambayoyi sun fi 70, wasu suna cewa sun fi 100, amma a ciki bai fi guda 1 ko 2 amsa ba, daga nisan duniya fa aka je masa. Kuma kuɗi aka hada aka tada mutum da aka ce je ka mana tambayoyin nan ka dawo. Tafiyan da za a yi wata uku, ana tafiya dawowa wata uku ko wani abu makamancin haka. Yace yanzu daga garinmu na zo tambaya sama da 70 guda 2 kawai ka amsa? Wannan ai, sai ce a'a, idan ka je ka ce musu na tambayi Imam Malik, yace ban sani ba, me zai rage masa? Tsakaninsa da Allah, Allah ya bashi amana ta minbari, amana ta kujeran malanta, sai zo yayi ƙarya, sai ya ha'ince ka. Ha'incin malami a abun karantarwa fa, wallahi yafi ha'incin mata akan mijinta, wallahi. Allah ya dora ka kan minbarin nan, sannan ka zo kake gaya wa mutane abinda kai kake so a minbari fa, abinda kai ne kake so, la'alla suna da abinda suke so ma yafi naka. Me ya haɗa ka da shi? Ƙanƙanin misali zan baku, harkar siyasa, harkar siyasa. Yanzu ni da nake zaune a nan ba ni da wanda nake so, ni ba ɗan Najeriya ba ne? Wa ya nuna min cewa abinda nake so ya fi abinda Sanusi yake so? Ina dalilina, ba ni da dalili shi yasa wannan gurin ba gurin abin da nake so na gaya maka bane wannan minbarin nan ba abin da nake so na istihadi na zo na gaya maka akan minbari in ce duk mamuna da suke cikin na wannan shine dadai naku ba dadai bane ku yan iska ne ku tsinannu ne ku kaza ne no sannan wanda nake so dan na rike shi ba shikenan kuma zan zo na ci mutuncin wanda kai kake so ba wanda kai kake so dinnan tayiwa wanka ne uwar ku dai uban ku dai a wani dalili zan zo na taba shi wani ma in ba ai sa'a ba mahaifinsa ne fa ya ga mahaifinsa shi yafi shi yake so zai zaba sai na zo gaban ku sai in zagi mahaifinsa alhali banda dan da yake son babansa to akwai kuma wani a gefe yana son sa wani ma yana son sa wani yana son sa sai na zo ne aiki da wannan gurin akan tallata wannan kazantar da yanzu ake so a tsaftace ta ba kazanta bace mai tsafta ce amma aka kazantar da ita domin an ce siyasa shine karantarwar annabawa abinda annabawa suke ubangiji ya aiko annabawa akan siyasa ne me ake nufi siyasa shine jagorancin mutane akan adalci shi sa Abdullahi Gondo yana fassara menene a siyasa sai yake cewa al'adalu shine kaiwa mutane adalci ka kwace abin da aka zalunta a gunsu ka mayar musu in za a zalunce su ka hana ka zama jaki melody duk abin da zai bata musu rai kai a yadda bata maka rai dan ka faranta musu rai duk abin da zai faranta musu rai ko kai zai bata maka rai a matsayin ka na shugaba a bata maka amma ka faranta mutanen ka ita ce siyasa annabi yana kwana baya bacci dan mu hankalin mu ya kwanta shine siyasa abin da ya shafi saka shugaba to ijtihadi ne ni na fi gamsu da nawa kai ka gamsu da naka to sai mu zo mu hadu a tsakiya ta ina za mu hadu ya ƴan uwa shine ni da kai yanzu masallacin mu daya wane me yasa kake son wane na san kana son sa ne ba dan aljihunka ba in dan aljihunka zai maka nasiha ma ban zagi naka ba ban zagi ra'ayinka ba wane ka ji tsoron Allah kar ka kuskura ka so wane fa dan zai baka kudi ka so shi dan zai yi al'umma aiki to menene ayyukan da muke so sai ni da kai wane yana son wane wane yana son wane dukkan masallacin nan a ce muna da waɗanda muke so ku zo mutum 10 to sai mu zo mu tsara constitution mu ce kowa ya tafi da shi a gurin nasa in nasa yace ya tabbata wannan abun zai mana don Allah akwai damuwa a ciki dama ni na wa in yace ba ga abin da nake so yayi ba to kai ma naka in yace ka tafi da wannan kai ma ka tafi da wannan kai ma ka tafi da wannan kai ma ka tafi da wannan dukkan mu je mu yi aiki tsakani da Allah mu tallata su wanda Allah ya kaddara nasa yace sai mu ce sai ni ma na kawo nace to na wada yace fa ga abin da nake so yi ka je ka takura naka sai yayi al'umma a adalci sai ya mata aiki sannan gunda zan taimake ku ni da ban zabe ku ba da nake ga ba shine ya cancanta ba to ni kuma ina jira don Allah a nuna min gurin da zan taimake ku dan al'umma ta yi kyau ba dan aljihuna ya cika ba fa amma yanzu haka ake yi yanzu duk wanda zai je ina kwangilan da zan samu ina abin da zan samu in an baka ran in an baka a faranta maka rai in ba a baka ba kowa dan iska ne wannan wani irin abu ne Allah muke yi wa Allah muke yi wa ko ba nawa ne ya ci ba wanda ya ci ubangiji in zo in hawo minbari na masa addu'a akan minbari nan kan ba mu da matsala aqidar mu ce in sa masa albarka ya ubangiji wannan ya ci amma ni ba shi na so ne ci ba saboda wanda nawa na fi zaton zai fi yin alheri amma ya ubangiji ina masa addu'a Allah ka bashi sa'a jama'ar da ku kuka zabe shi muna da sakonni duk sanda muka ga ba dade ba za mu zo mu same ku don Allah ta yi tsafta ko bata yi tsafta ba za mu same ku ku isar a gyara a yi mai kyau shikenan mu zauna lafiya idan naga yafi ma tsammanin da nake akan nawa sai in kara dawowa minbari alhamdulillah tsammanin da nake akan sa ashe da ni ma masa mummunan zato ne ni na dauka wani zai fi shi alkhairi amma a yanzu yana nuna min kamar ma zai fi wancan alkhairi Allah ya taimake shi ya ci gaba amma don Allah me ya shafe ni da kai to saboda haka waɗannan malaman fiqhu din akan su ne har na tafi jan ai waɗannan malaman fiqhu din mu yi respecting abubuwan su mu yi respecting ijtihadin su in an samu kuskure a wani abu mu yi musu fatan alkhairi ba da gangan za su yi ba to shi yasa Imam Ahmad yayi wannan magana din Adi ibn Hatim sahabi ne yake cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-aya yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya din ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum su yahudun nasara sun riki malaman su da masu ibadan su arbabun min dunillah, abun bauta ko ma bayan Allah. Wal masiha ibn Maryam, sun riki annabi Isa ma dan Maryam, shi ma arbabun rabbun min dunillah. To amma sai aka ce wa ma umiru, ba umarce su ba, illa li abudullah, sai dai su illa li abudu ilahan wahidan, sai dai su bauta Allah ɗaya kadai. La ilaha illahu, shi kuma dama Allah shi kadai yake, subhanahu amma yushrikun. Allah ya tsarkaka daga abin da ake hada shi. Adi bin Hatim da ya ji wannan ayan sai ya fahimci kamar annabi yana nufin Yahudu da Nasara suna bautawa annabawansu, suna bautawa malamansu, suna bautawa kaza, kamar suna yana nufin suna, ya fahimci suna zuwa su musu sujjada kamar yadda yake wa Allah. Qultu, sai Adi bin Hatim sai ya ce, sai na ce bala ya rasul, sai ya ce me Qultu law, sai na ce wa annabi inna lasna na'buduhum, kaga ya ce mu fa ba ma bauta musu, ya fahimci kamar sujjada da kaza shine bautawa. Qala, sai annabi yake cewa alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu, malaman ku ne Yahudawa da Nasara ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta kuma ku haramta, su haramta abinda Allah ya halatta ba sa yi. Wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhilluna, sannan su halatta abinda Allah ya haramta kuma sai ku bi su, ba ku haka. Fa qultu, sai Audi bin Harmi ce bala, lalle haka ne wallahi, Yahudawa da Nasarawa suna yin haka. Kana fa tilka ibadatu, sai ce ai wannan ita ce ibadar su, su fadi abinda ya saba wa Allah ka bi su, su halatta haram su haramta halal ka bi su, ai wannan shine bauta musu. To nan gurin yanzu akwai tambaya a cikin sauran ƴan mintunan mu kadan, akwai tambaya shin yanzu malaman mu na fiqh, mazhabobi na fiqh din nan da zaka ji an ce bari mu mazhaba kaza, mu yankin muna bin mazhaba kaza, ba muna bin mazhaba kaza, menene hukuncin bin abinda malaman mazhaban nan suka tara kawai ka dauka kai ta bin su, menene hukuncin sa? Malamai suka kasu kashi uku. Wasu malamai suka ce dole ne ya zama kana da mazhaban da kake binta, dole ne ka zabi mazhaba guda daya, duk abinda yazo a ciki kuma ka rike shi ka kankame shi sai ka bi shi, domin an rufe kofar ijtihadi tun daga mutuwan wa'annan malamai guda hudu, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbali, daga nan an rufe kofan wani ya kwalwansa ta yi ijtihadi ta ce abu daidai ne ba daidai ba. Wannan shi ne zance na farko. To da haka dole ne a wannan zance din dole ne ka zama kana da masaba, kana kankame da ita, duk abin da yazo a ciki ka dauka daidai ne ba daidai ba ka dauka a wannan zance. Wannan shi ne kauli na daya. Kauli na biyu, su kuma suka yi kishiyar wannan suka ce haramun ne 100%. Ka rike wata masaba ka ce kana rige da ita, 100% haramun ne. Domin ba a ce maka ka bi wani mutum ba, annabi da Allah da annabi aka ce ka bi. Sai zance na uku wanda shine daidai. Na farko ba mu dauke shi ba, ka rike su kamar makaho, duk abin da aka faɗa kawai ka dauka. Na biyu ba mu ce ba za ka bi su ba kuma. Zance na uku shine zancen da aka yi tafsiri, aka yi bayani da Allah da Allah. Na daya, idan mutum yana cikin lalura shi ba malami bane, ba shi da ikon da ya karanta ya gane ga inda suka dauko wannan magana, a guri kaza suka dauko, ba shi da malamin kuma da zai ke masa bayani dalla dalla, to wannan dole ne ya bi malamin fiqh wannan, an san an rage masa aiki, mazhabar garin su dole ne ya bi ta. Amma idan mutum yana da iko zai karanta ya gane ga hadisin kaza, ga inda suka zakulo abu kaza, ga inda suka zakulo aza, to a duk gurin da ya ga inda suka saba wa annabi wajibin sa ne ya kibin su ya ajiye, inda kuma bai samu wani dalili ba nan kuma sai ya bi su a haka. Wannan shi ne zance na uku, kuma shi ne wanda ya fi. Kenan dole ne ya zama kana da masabarka, amma ba bin makaho za ka ke musu ba, za ka ke tambayan malamai, za ka ke bibiya abinda ya shiga maka duhu, ba a samu wanda ya faɗa ba, sai ka yi hukunci da abinda suka karanta maka. To sai na ƙarshe, bin malamai, yanzu can mun gama malamin fiqh, to malamai kuma general, ka ɗauki maganarsu da suka halatta halal ko suka haramta halal, shi kuma menene hukuncinsa? Mun faɗa kafirci ne, amma shi kuma ba kai tsaye za mu ce kafirci ba, duk wanda ya bi su yana ganin hukuncinsu ya fi na Allah, sa iya fara ba akwai wanda yace koda annabi ne yazo yace maulidi haramun ne wallahi ba za su bi annabin ba wannan kafirci ne kalmar nan bi fito kuma social media ba mu ce yanzu maganar maulidi ko kaza muke ba ita muke yi ba kuma yanzu ba ma maganar ko halalce ko haram yanzu ni ba ita nake magana ba yanzu ina maganar wanda zai zo yace ko annabi ne ya fito yace ba za ku yi ba sai yace wallahi sai mun yi wannan maganan tana da girma to wannan malamai suka ce kafirci ne ka bi wani da ka san ya saba wa Allah ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kake ganin nasa yafi na Allah yafi na Annabi wannan kafirci ne qat'an magana daya nabiyu kafirci ne karami shine ka bi su ka yadda da hukuncin Allah shirka karama kafirci karami ka yadda da hukuncin Allah kai da na Allah yafi amma kana kallo sai ka watsar da na Allah ka bina su wannan shirka ce karama kana cikin hatsari in ka mutu a kanta sai na uku akwai tafsili wanda ya kibin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ta wani malamin fiqhu ko ta wani abu yana ganin shi a ganin sa wannan ijtihadi da wannan abin da malamin yayi lalle shine zai fi daidai wata kalma yana fassara wannan hadisin ne ba yana inkarin hadisin ba mun gane ko wannan za a ce baka kyauta ba ba haka ake ba yayi maza mutun ya gyara a fifita nasu annabi akan na kowa wannan in ana maganar malami kenan da ya sani to amma in kuma ba malami bane shi kuma ba shi da halin ya karanta kamar yadda muka faɗa a can wajen taqlidance wannan babu laifi a gare shi tunda hadisin ba zai iya karantawa ya zakulo hukunci ba sai ya rike abin da ya samu a qawaidi ya rike abin da ya samu a halari ya rike abin da ya samu a ishmawi yayi ta bautawa Allah da shi wallahi in ya mutu kuma zai shiga aljanna da wannan abin da ya bautawa Allah amma sanda aka kawo masa sabanin sa aka karanta da shi to nan kuma sai ya ce to alhamdulillah in malami ne da ya fi shi kuma ya gamsu da malantakar sa in bai gamsu da malantakar sa ba yaje ya rike malikiyan sa ya rike shafi'iyan sa kun gane malamin da duk yake maka bayani ya kai Imam Malik din ne to an tattara maka wani abu aka ce ka bautawa Allah da shi kai ba malami bane baka da ikon zakulowa karatu bai iso muku garin ku babu karatu amma mun iya wannan sai ku rike wannan ku yi ta bautawa Allah da shi so wannan sune tafsilin karatun mu na yau Allah ubangiji ya amsa mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh